muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Da fatan an sha ruwa lafiya. Yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Hanifa Kabir Isa da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na dare. A yau Alhamis, 7 ga watan Afrilu a shekarar 2022. A cikin shirin namu na yanzu, za ku ji cewa rundunar tsaron Najeriya ta ce tana kan kokarin ceto mutanen da ƴan ta'adda suka sace a harin jirgin ƙasan da suka kai kan hanyar Abuja zuwa Kaduna sama da mako guda yanzu. Idan muka tsallaka jamhuriyar Niger, za ku ji cewa hukumomin kasar sun sassauta dokar hana amfani da babura da aka yi sakamakon hare-haren ƴan ta'adda a da'irar Tilaberi a tsawon wannan watan na Ramadan. Jama'a da yawa sun yaba da wannan mataki, amma kuma wasu na cewa ya kamata hukumomin su yi taka tsantsan.
Su hukumomi suna gani wata ne wanda kamata a sassauta, wata ne wanda kamata komi za a yi shi da rangwame. Su wajen makiya ba haka nan bane. Sun yi unhwani ma da wannan watan mai tsarki na su kawo mu mutane alhari. Ya kamata a ce an yi taka tsantsan.
To, muna tafi da ƙarin bayani. Bayan haka za mu kawo muku rahotonmu na musamman da kuma labaran wasanni. Amma yanzu dai sai a gyara zama a saurari labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, da fatar an sha ruwa lafiya. Ga cikakkun labaran duniya. Wata kotu a Turkiya ta dakatar da shari'ar 'yan kasar Saudiya su 26 da ake tuhuma da kisan ɗan jaridan nan Jamal Khashoggi, kuma ta ba da umarni a mayar da shari'ar zuwa Saudi Arabia. Ana tuhumar 'yan Saudi Arabia ne ba tare da sun bayyana a gaban kotun ba saboda kisan Khashoggi, bayan da ya shiga ofishin jakadancin Saudi da ke Istanbul a shekarar 2018 domin neman wasu takardu ga matar da zai aura. Kisan na Khashoggi, wanda ya kasance mai tsananin sukar gidan sarautar Saudiya, ya girgiza duniya. Wani rahoto da hukumar leken asiri ta fitar a shekarar da ta gabata ya nuna cewa yariman Saudiyar Mohammed bin Sulaiman ya amince da aikin kashe ko kama Khashoggi. An fara shari'ar a shekarar 2020 lokacin da alaka tsakanin kasashen biyu na musulmi masu bin tafarkin sunni ta yi tsanani, amma Turkiya tana kokarin kyautata alaka tsakaninta da Saudiya, kuma ta nemi zuba jari don haɓaka tattalin arzikinta da ke fuskantar kalubale. Ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama sun yi tir da matakin da kotun Turkiya ta ɗauka na maida shari'ar ƙasar Saudiya. Mataimakin shugaban Najeriya, Farfesa Yemi Osubanjo, ya kai ziyara Maiduguri, babban birnin jihar Borno da ke arewa maso gabashin ƙasar, inda ya bayyana shirin gwamnatin tarayya na samar da wutar lantarki mai amfani da hasken rana a birnin. Wannan ita ce ziyara ta biyu cikin watanni biyu da Osubanjo ya kai jihar ta Borno. Daga Maiduguri ga rahoton da Haruna Dauda biyu ya aiko mana.
Mataimakin shugaban ƙasar Najeriya Professor Yemi Osubanjo ya ce za a samar da wutar lantarki mai amfani da hasken rana mai miga 30 a wasu wuraren da ke birnin Maiduguri. Mataimakin shugaban ƙasar ya bayyana hakan ne a jami'ar Maiduguri lokacin da ya karɓa mukarin makullan cibiyar karatu da ake kira International Training Center da kuma International Conference Center da kanunsu a jami'ar Maiduguri, da shahararren ɗan kasuwan nan Alhaji Muhammadu Indi mai gina fiye da naira biliyan 2.
I'm partnering with my office and the office of the governor to deploy a 30 megawatt solar power to critical areas of my district, of establishing a 12 megawatt solar power facility here in West Virginia.
Ya ce ofisun shugaban ƙasa da NEDC da REA da ofishina da kuma ofishin gwamnan jihar Borno za su samar da wuta mai ƙarfin mega 30 mai amfani da hasken rana. Muna ƙoƙarin samar da wutan sola da ke da megawar 12 a nan cikin jami'ar Maiduguri, a cewar mataimakin shugaban ƙasar Professor Yemi Osubanjo. Gwamnan jihar Borno Professor Babagana Umar Zulum cewa ya yi.
That since the inception of this administration, the vice president has always been the people of Borno State trying to solve our problem.
Ya ce zai shigowar wannan gwamnati, mataimakin shugaban ƙasa kullum yana so ya taimaka mata a kan matsalolin da muke fama da shi. Shi ko Alhaji Muhammadu Indimi cewa ya yi.
I'm doing this to help the future. Helping the future is very important. Every Nigerian.
Yace ina haka ne don rayuwa ta kyau. Ko na irin rayuwa mai kyau tana da kyau ga duk wannan Najeriya. Yace zaga ko wasu mutane 1000 da muka dauki nauyin karo karatun su. Aga abin da ake cewa scholarship zuwa kasashen waje. Sannan nan kuma suna kokarin karatu da kuma wasu mai kazana wanda su ma na dauki nauyin karo karatun su. Duk dai muna yi ne don taimakawa rayuwa. A cewar Alhaji Muhammadu Indimi, wannan ziyara dai ne Professor Yemi Osibanjo. Wannan da farko yazo a cikin watan Fabrairu. Sannan daga bisani mai dakin sa ta zuwa ranar 7 ga watan Maris, yayin da mataimakin shugaban kasan ya sake zuwa a karo na 2, wanda yake danganta shi da irin da ake yi na cewa mataimakin shugaban kasan da kuma gwamnatin jihar Borno suna da kamanceceniya ta fannin siyasa. Haruna Rawdabiu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
Sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, yanzu kuma za mu bude taskar rahotanninmu. Biyo bayan sako babban manajan bankin manoma na Najeriya da 'yan ta'adda suka yi, suka kuma ce suna so gwamnati ta biya musu wasu bukatu a wani bidiyo da ya bayyana a jiya. Rundunar tsaron Najeriya ta yi karin haske akan kokarin da take yi na ceto mutanen da 'yan ta'addar suka yi garkuwa da su a yayin wani hari da suka kai akan jirgin kasar da ke zirga-zirga tsakanin Abuja da Kaduna kwanaki 10 da suka wuce. Wakilin muryar Amurka Hassan Maina Kaina ya aika mana da wannan rahoton.
Tun dai bayan da wasu 'yan ta'adda suka kaddamar da harin ta'addanci akan jirgin kasa nan da ya tashi daga nan Abuja zuwa Kaduna, inda aka yi awon gaba da wasu fasinjojin da ke cikin jirgin. Kawo yanzu komai ake ciki? Major General Binet Onyako shine babban jami'in tattara bayanai a hadakwatar tsaron Najeriya.
We are conducting operations, serious operations there now, and that is what we are doing, and we are on their heels.
Yace muna nan muna ta fafatawa, kuma fafatawa mai zafi. Wannan shine abin da muke yi a halin yanzu. Bayan faruwar al'amarin, jirgin sojojin saman Najeriya sun kaddamar da wani harare, kuma sun sheke wasu daga cikin 'yan bindiga dadin tsakanin Akinibu da Sarkin Fawa, wato da ke kan iyakar jihohin Kaduna da Niger a gefen hanyar Abuja zuwa Kaduna. Mun kashe 'yan ta'adda kimanin 35. Wannan shine abin da zan gaya maka a halin yanzu.
I have now.
Duk da dai general din bai wani cikakken karin bayani ba, amma cibiyar da ke bindigin tsaro a Najeriya, wacce duk wata ke fidda bayanai akan sha'anin tsaro a kasar, wato Beacon Consulting, ta kaddamar da bincike kan wannan al'amari na harin jirgin kasa. Dr. Kabiru Adamu shine babban jami'in cibiyar.
Haɗin kai ne tsakanin kungiyoyin 'yan bindiga da kungiyoyin ta'addanci sune suka yi wannan ta'asa, kuma suke rike da wayannan bayan Allah.
A je dai 'yan bindiga dadin sun saki wani faifan bidiyo inda suka hasko manajan daraktan bankin manoma na Najeriya da suka sako shi daga baya. Ga ma abinda manajan daraktan ke cewa jim kadan kafin a sako shi.
Ina so na shaida muku cewa an tausaya mu saboda girma na, kuma na da nake da shi aka ce in fita, amma ina so shaida muku cewa na ba al'umma a baya da dama.
'Yan ta'addan sun faɗa a bidiyon cewa bukatar su ba wai kuɗi bane, amma gwamnati ta san menene bukatun nasu. To ko shin menene za a yi cewa bukatun waɗannan 'yan ta'adda? Dr. Kabiru Adamu ya yi ƙarin bayani.
Duk da yake a cikin bayanan sun nuna cewa bukatarsu ba kuɗi ba ne, amma bayanai sahihai sun nuna cewa lalle akwai kuɗi cikin bukatarsu. In ka diba shi wanda suka saka din, ai ma sun karɓa kuɗi daga wurinsa. Sannan baya ga kuɗi, akwai bayanai da ke nuna cewa suna neman musayan, wato prisoner. Akwai mayakansu wanda bisa ga alkaluma da muke ajewa mun san cewa suna hannun gwamnati. Ga alama tattare da kudaden da suka bukata, suna son mai yi wakila a saka musu da 'yan uwana su wayanda ke rike a hannun gwamnati.
To ko kawo yanzu kimanin mutane nawa ne ke hannun waɗannan 'yan ta'adda?
Bayanan da suka fito daga hukumar da take sa ido akan zirga-zirgar jiragen, wato NRS, da kuma wayansu bayanai wanda muke tattarawa, ya nuna cewa kusan mutum 140 da wani abu ne har yanzu ba ji ɗuriyarsu ba, kuma mai yiwa suna cikin wanda aka sace din a cikin jirgin.
Dr. Kabiru Adamu, babban jami'i a cibiyar da ke tattara bayanai akan sha'anin tsaro a Najeriya. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Madalla a gaida Hassan Maina kaina. Hukumomi sun sassauta dokar hana amfani da babura a da'irar Tilabere da ke Niger da nufin baiwa jama'a damar gudanar da harkokinsu cikin yanayin walwala a tsawon watan nan na Ramadan. Matakin da ake ganin zai taimaka wajen farfado da harkoki yasa wasu fara kiran mahukunta su faɗaɗa shi zuwa sauran sassan jihar. Ko da yake wasu kuma na cewa ya kamata a yi taka tsantsan. Wakilin muryar Amurka Sulaiman Muna Barma ya aiko mana da ƙarin bayani daga birnin Yamai.
Matakin wanda tuni ya fara aiki daga wannan Laraba 6 ga watan Afrilun 2022 na hangen baiwa jama'ar da'irar Tilabere damar samun walwala a albarkacin watan azumin Ramadan. Kamar yadda za a ji ƙarin bayani daga bakin magajin gari Alhaji Musa Duma. Yace a wajejen karfe 7 na yamma ake bude baki a nan yankin mu. Alhali dokar hana zirga-zirgar babura kan fara aiki daga karfe 7 na yamma zuwa 6 na safe. Saboda haka muka yanke shawarar tsage wannan mataki zuwa 7:30 da nufin shafe hawayen al'umma da ke korafi akan rashin samun sukuni a wannan lokaci. Mazaunan garin Tilabere da kewaye sun yaba da wannan mataki ganin mahimmancin babura a rayuwar jama'a ta yau da kullum. Ibrahim Mahmudu wani dan gwagwarmaya ne a jihar ta Tilabere.
Mu da muke da yaran masu aiki da baburuwan nan ayyukan su ya rage kwarai, amma yanzu da an ba su dama su yi aiki da baburu har zuwa safiya wannan abu ne mai kyau, tunda yana ara zirga-zirga na wanda ba su da aiki da su kai.
Sai dai mazaunan wasu daga cikin sassan jihar na ganin bukatar fadada wannan mataki da ke zuwa a wani lokacin da dokar hana zirga-zirgar babura ta haddasa tsayawar al'amura cek, inji wani mazaunin karkarar Makalandi Ciyaman Arzuka.
Jihar Tilabere gaskiya mafi yawan mutane wannan babura da shi ne ake kasuwanci, su ne ba su ga zama ambulance, ma'ana mafi yawan wurare kafin isko da cewa wada waɗannan babura ne ake ɗauko mara lahiya ana kawo shi asibiti.
Editan jaridar La Rue de l'Histoire Ibrahim Musa mai sharhi akan sha'anin tsaro, wanne ya ba da matakin samar da sassauci ga jama'ar da'irar Tilabere, ya gargaɗi hukumomi su yi taka tsantsan da abubuwan da ke kai da kawo.
In su hukumomi suna gani watane wanda ya kamata a sassauta, watane wanda ya kamata komi za a yi shi da rangwame, su wajen makiya ba haka nan bane. Sun yi unhwani ma da wannan wata mai tsarki na su kawo mu mutane harhari. Ya kamata a ce an yi taka tsantsan wanda ya yi juriyar shekara da shekaru yana ƙarƙashin doka, ba kwana 29 bane ko kwana 30 da za a bashi, kuma daga baya a koma a dawo za su cewa ya saya ji daɗi garin shi.
Tsanantar ayyukan ta'addanci a jihar Tilabere mai makwabtaka da kasashen Mali da Burkina Faso ya sa gwamnatin Nijar kafa dokar taɓaci wacce a wani ɓangaren ta aka hana amfani da babura yau shekaru akalla 5. Dage wannan mataki a ƙarshen 2021 bai zo da kyakkyawan sakamako ba. Mafari kenan aka sake farfado da wannan doka. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
A gaida Sulaiman Muna Barma, har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To yanzu kuma ga Zainab Babaji da rahoton mu na musamman.
Najeriya kamar sauran kasashen duniya shekaru da dama kenan da ta samu kanta a cikin yanayi na rashin tsaro. Tun bayan bullowar kungiyar Boko Haram shekaru fiye da 10 da suka gabata, shiyar arewacin kasar ya ci gaba da fuskantar kalubale daban-daban da suka hada da yin garkuwa da mutane don neman kudin fansa, kashe-kashe, tada bama-bamai kan jama'a, rikicin kabilanci da na addini, da hare-hare daga kungiyoyi daban-daban da ke daukan muggan makamai. Majalisar Dattawa na kan gaba wajen yin dokoki da amincewa da kasafin kudin kasar, ciki har da sha'anin tsaro. Sanata mai wakiltar Plateau ta Arewa a Majalisar Dattawan Najeriya Estefanus Giang yace suna kan lalubo hanyoyin samar da tsaro a kasar.
Yan Kadubi arewacin Najeriya, yan Kadubi Katsina, Kadubi Zamfara, Kadubi Niger, Kadubi ba inda dai babu wannan masifa yanzu. To wannan abin mun dinga kawo kudiri akai, muna kudiri akan kudiri domin kare rayukan yan Najeriya da dukiyoyinsu. Ita ce mataki na ɗaya da gwamnati a hakkin gwamnati na wanda ya fi nauyi kenan. don haka wannan haki tana kan mu da muke yan majalisa, tana kan gwamnati. Abinda ya shafi Najeriya yanzu ya kai ya kawo ya dame mu, namu shine mu yi kuduri, mu yi doka, mu karfafa jami'an tsaro, mu karfafa gwamnati yadda ta wurin magana da kuma samarwa gwamnati abinda ya kamata a samar mata ta wurin kasafi domin ta samu abin aiki, kuma mun riga mai wannan. Abinda muna sa zato shine mu dinga addu'a saboda jami'an tsaro da sojoji da duk waɗanda suna kan kokari, a musamman kuma masu addini, addu'a ayi, addu'a a roki Allah da gaskiya ba da yaudara ba, dan ta haka ne za mu samu Allah ya taimake shugabaninmu, ya taimake yan tsaro har mu samu zaman lafiya Najeriya. Za mu dinga kuduri sai ran da mun samu dawamaman zaman lafiya Najeriya.
A taronsu na shekara-shekara da suka gudanar a Jos, al'ummar Fulani mabiya addinin Krista daga fadin Najeriya har ma da kasashen ƙetare sun yi huduba wa junansu ne kan muhimmancin haɗin kai tsakanin mabambantan addinai da ƙabilu don samun kyakkyawan fahimtar juna da zai samar da zaman lafiya. Rabaran Buba Aliyu da ke zama shugaban kungiyar ya ce a kowace kabila ana samun bata gari, don haka suke fadakarwa kan yafiya da rungumar juna.
Ba dukkan Fulani ne suka zama suka taru suka lalashe ba. Yanzu ana so a kaddamar da cewa dukkan Bafulatani dan ta'adda ne, duk inda aka ganshi a kase. Alhali a cikin kowane kabila akwai adali, akwai mumini, akwai kafiri. To don haka kira na shine mutane su fahimci cewa Allah ne ya aje haka, kuma abu ɗayan da ya kamata mu koma, ko kai Krista ko kai musulmi, ka koma ga Allah. Yesu Almasihu mai kauna ne ya ce ka gafarta wanda ya maka laifi, in baka gafarta ba kai ma ba za a gafarta maka ba. To mu fastoci da limame ya kamata mu shirye son kai mu koma ga Allah. In ba mu haɗa kai ba abun zai zo ya fi karfi mu. Yanzu ana yaki da Fulani, ana yaki da Birom, ana yaki da Hausawa, a karshe Ubangiji ya kiyaye, muna addu'a shawa kada Ubangiji ya bar mu a barki a cikin yakin basasa. To don haka sakon mu zuwa ga kasashen duniya shine a koma a koyar da littafi mai sarki cewa mu zauna lafiya.
Habu Ardo daga jihar Taraba ya ce a shekarun baya sun samu matsalolin tsaro, amma matakan da gwamnatin jihar ta sanya sun taimaka wajen samar da zaman lafiya.
A shekaru da dama da suka wuce a jihar Taraba akwai rigingimu tsakanin ƙabilu manoma da kuma Fulani makiyaya. To amma godiya ga Allah, mun gode wa Allah da shugaba da Allah ya bamu a jihar Taraba, shi mai girma gwamnatin jihar Taraba Atatakdarus Distant Ishaku, mutum ne wanda yake son zaman lafiya. Yana faɗa kullum cewa duk lokacin da ya samu labarin akwai rashin zaman lafiya wani ɓangare na Taraba har ma baya iya bacci. Sannan idarinsa shine ku bani zaman lafiya in ba ku ci gaba. Saboda haka da ya zo duk wani abun da za a yi saboda a tabbatar da cewa an zauna lafiya, shi mai girma gwamna ya yi. Abu na farko da ya yi shine duk wani kabila da take da tarihi na sarauta da ta kai a bata shugaba ya bata sarki. Sannan sarkin nan ya zama kaman wakili wanda yake kai ma gwamnati rahoto. Sannan duk lokacin da aka samu wani matsala a wani yanki na gefen Taraba, zai iya akwai wanda zai kira a take ya ce sarki menene yake faruwa wannan wurin. Sarki zai bashi duk bayanan da yake bukata saboda ya san irin matakan da zai dauka don ya samu zaman lafiya. Wannan shine na farko, ya bada masarautu daban-daban. Na biyu, duk abun da jami'an tsaro suke bukata don gudanar da ayyukansu na girma gwamna yana yi. A kwanakin baya ma ya ba su motoci saboda filo-silos ya raba sun kai 50 ma jami'an tsaro don a gudanar da harkokin tsaro. Sannan duk lokacin da ya samu labarin akwai rashin zaman lafiya, yana kiran dukkan mukabbaran gwamnati da shugabannin jami'an tsaro a zauna a gano menene tushen wannan matsalan don a magance shi. To gaskiya a wannan shekaru na baya kam akwai tsauki sosai, kuma muna zaman lafiya tsakaninmu da yan uwanmu manoma da Fulani makiyaya.
Ganin yadda yan bindiga ke kaiwa hare-hare ba kakkautawa ƙauyuka da birane da hanyoyin mota da na jirgin ƙasa har ma da filin jirgin sama, yasa Mr. Mark Amani ya bada shawarwari kan yadda za a shawo kan lamarin.
babu mutumin da zai ce bai san abin da ke faruwa a Najeriya ba, wannan domin ba karamin bakin ciki muke fama da shi ba. Shekarar 20 da zuwa yanzu a duk ranar duniya fa mutanen arewa ake karkashewa, kuma su suke karkashe kansu da kansu. Shin anya idan har mutum mai rai mai tunani zai fito ya tinkari dan uwansa, wani irin hali ne muka samu kanmu a cikin mawuyacin hali irin wannan? Kuma muna da gwamnati, idan kika dubi gwamnatin Najeriya gaba ɗayan ta cikin kashi 100 kashi 80 da yan arewa ne suka yi ta, kuma suna kai har yanzu. Amma menene yaudara ce? A zalunci ne? A mugunta ne? A menene? Duk ma irin yadda kika fatara shi, wallahi daidai ne, su yi kama da juna.
To idan ka duba abin da ke faruwa musamman a arewa da kai magana, duk zaka ga batun kashe-kashen nan da tashin hankalin nan kusan kullum a cikin yan kwanakin nan mun ga yanda yan ta'addan nan suka fito su tare hanyoyi. Ina matsalar take?
Da ake gwamnonin nan da members din su sanatoci su arado hanya dama, kawai mai darajar gaske daga Maiduguri ya keta ya zo ya wuce har ya shiga kudancin Kaduna ya tafi Abuja, na tabbatar miki duk wannan hayanan da ake ta samu na waye mutu ai tace, wallahi na tabbatar miki ba za a same shi. Kuma idan ba an mun fito mun ga akan mu gaskiya akai hanyoyin nan ba, to ina ga miki indai aka ce kullun hanyar Abuja Kaduna Zaria Kano, to ina tabbatar miki an shiga uku, tunda hanyar jirgin ma ai da kin ga hanyar jirgin ma ai duka ai makwautan juna ne. Daga ko ina aka ce za shin fada hanyar jirgi dama daga Abuja zuwa Maiduguri ba wai sai an bi ta Kaduna ta ina ne? Wallahi za a iya yi, kuma shine zai taimake Najeriya. Amma ni tambayan da nake yi ma tukuna gwamnonin nan, musamman ma ai gwamnan Plateau ba shine chairman na gwamnonin arewacin Najeriya ba, shin menene yake faruwa da baza kai idan aka ce za a bada aikin nan cikin wata shida? Kai a yanzu ma kafin su bada mulkin nan za a shimfida lafiyayyen titi, kuma abin haushi manyan masu kudin Najeriya musamman ma na arewacin Najeriya su suke da manyan motoci zungura-zungura, inda aka dan gagara hanyoyin nan na jagogi duk sun zuba motocinsu sun farfasa hanya, kuma su babu gyara ko da ma a ce za a je a zuba dutse ko yashi hanyar gyaru, amma su ne suke bata hanyoyin nan. To shawaran da muke son mu bada, in har ana son a rage wannan hayaniya da muke gani, jiragen saman ba tsira ba, jiragen kasan ba tsira ba, hanyar moto ba tsira ba, to idan aka ce an dogara kadai da hanyar da taso daga Abuja zuwa Kaduna Zaria Kano waye da sauransu, to ina tabbatar miki an shiga uku.
Jama'a dai sun dukufa ga addu'o'i don ganin karshen waɗannan iftila'i game da roƙon hukumomi su mai da hankali wajen yin duk mai yiwuwa don samar da tsaro don hankalin kowa ya kwanta a ci gaba da rayuwa ba tare da fargaba ba. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.
Madalla a gaida Zainab Babaji. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice.
Mai saurare assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa a wani sabon shirin takaitattun labarin wasanni wanda ni Abdulhamid Muhammad ke shiryawa da kuma gabatarwa gidan radiyon sashen Hausa muryar Amurka ke kawo muku a daidai wannan lokaci. Hukumar kwallon kafa ta duniya wato FIFA ta gabatar da sunayen kasashen da za su fafata a gasar cin kofin duniya da kuma rukunin da aka tsara su wanda za a yi a kasar Qatar. An dai tsara rukunan kasashen ne ga hurhudu bisa la'akari da cewa kasashe 32 ne suka sami damar cancanta, sai dai a halin yanzu kasashe guda 29 ne aka tantance su. Sauran kasashe uku suna da sauran kwantan wasa da za su fafata a watan Yuni domin samun wanda za su shiga a fafata da su. Sai dai kuma tuni an fara bayyana damuwa gabanin fara gasar da ake tsammanin shirin wasan cin kofin kwallon kafa na duniya na shekara 2022 zai sha bamban da sauraron wanda aka gudanar a baya. Haila yau zai kasance na farko da za a gudanar da shi ba a cikin watannin Mayu da Yuni da kuma Yuli ba, wannan jikon za a fafata ne a watannin Nuwamba da kuma Disamba a cikin kwanaki 28. Gajerin jadawalin rukunan kasashen kamar haka: rukunin A akwai mai masaukin baki kasar Qatar da Netherlands da Senegal da kuma Ecuador. Rukunin B ta kunshi kasashen Ingila, Amurka, Iran, sai kasashen Wales, Scotland da Ukraine. Rukunin ca akwai kasar Argentina, Mexico, Poland da kuma Saudi Arabia. A rukunin da akwai Faransa, Denmark, Tunisia, Peru da Australia da kuma haɗaɗɗiyar daular Larabawa. A rukunin A akwai kasashen Spaniya, Jamus, sai kasar Japan, Costa Rica da New Zealand. Sai rukunin F akwai kasar Belgium, Croatia, Morocco da kuma kasar Canada. A rukunin G akwai kasashen Brazil, Switzerland da Serbia, sai kasar Kamaru. A rukunin H akwai kasashen Portugal da Uruguay da kasar Korea ta Kudu da kuma kasar Ghana. A wata sabuwa kuma, masu ruwa da tsaki a harkar kwallon kafa a Najeriya na ci gaba da yin tsokaci da kuma fassara yanayin da kwallon kafa a Najeriya ke ciki. Sani Ahmed Toro, tsohon babban sakataren hukumar kwallon kafa a Najeriya, ga abin da yake cewa.
Wannan abu dai ya faru ya faru, ba karamin asara aka yi ba sha'anin kwallo a ce Najeriya ba mu samu muka tafi wasan kwallon kafa na duniya ba. Ai ka ga wannan abu ba karamin abu bane. Lalle an samu matsala wanda na magana cewa duk lokacin da aka ce Najeriya da Ghana za su yi wasa, to dukkan su da Ghana da Najeriya kowa ya kan tashi, kowa yana jin tsoron juna. To abin da ta kasance kenan, a Ghana akai wasa ba wanda yi nasara, aka dawo Najeriya su Ghana suka fara samun kwallo kuma muka zo aka rama. To kaga aka tashi haka, kaga doka dama ta ce tunda su sun samu kwallo da suka shiga da suka yi a gida da a waje, to kaga dole Najeriya ta fita.
Ku a zamanin ku abun ya yake?
Dan aukacin zamanin mu ɗan wasa da duk kishi masu kwazo masu son kasan su, to yanzu ba haka bane. Kuma league din mu da muke yi a Najeriya, ai kaga yanda kuma faruwa duk lokacin da aka ce ga team ɗaya tare ta yi nasara ta ci kofin league, to za ka ga in ta je wasan gasa na Afirka zagaye na farko za a cire ta. To kai kaga ka ga tabbata cewa league din mu bai da kyau. To kuma league bai da kyau sai na zaka zaka san wasan da za su tuga har su zo su buga wa kafanka. To kaga wannan babban matsala ne wanda lalle ya kamata a san abin da ake ciki, a yi gyara game da maganar league yadda za a samu ƴan wasa na kwarai na gaskiya wanda za su buga wasa, a samu team din da za ka shan gasan ya kasance wanda ta yi nasara in ta je wasa ta Afirka ta ta yi nasara.
Lokaci kenan daga bakin tsohon babban sakataren hukumar kwallon kafa na Najeriya, Alhaji Sani Ahmed Toro, Abdulhamid Muhammad Mura, Amurka daga Bauchi a Najeriya.
Tun madalla, yanzu kuma ga tasirin azumi ga matasa albarkacin watan Ramadan.
Na'am, sunana Aliyu Lawan Koli daga anguwan Hero Gana a nan cikin garin Gombe. Na'am, tasiri dai na ribatu a cikin watan Ramadan kamar ni, sakamakon lokacin da ba azumi nakan iya fita bayan sallan asuba'i na je na yi kwallo. In na dawo nakan fita wajen sana'a, in akwai kallon kwallo zan je na yi. Wasu uzururruka na zan iya zuwa wajen abokai na wasu ayyukan banza zaman majalisa, sakamakon ba azumi ina iya zuwa na je na yi kallon kwallo, ina zuwa in buga, sakamakon yanzu akwai azumin watan Ramadana albarkan shi. Sai ya zama na gaba ɗaya wannan abubuwan da yardan Ubangiji na daina su. In an yi sallan asuba'i nakan ɗau Qur'ani mai girma in karanta. In gari ya waye iyayena sun kai ni makaranta sun sani a daura. In gari ya waye nakan taho wannan makaranta wanda wuni ne, ko na ƙi ko na so zan zo na yi karatu. To wannan kaɗan daga cikin tasirin da azumin watan Ramadan ya mun kenan. To amma kuma da na shigo ni ma yanzu rayuwar da na tsinci kaina wanda iyayena suka daura ni a cikin wannan wata ta Ramadan, sai naga ashe wancan rayuwar shirmen banza ne zaman majalisan da nake zuwa nayi da kallon kwallo da bugawa duk bata lokaci ne. Yanzu sai naga nafi gane in zo makaranta akwai bayin Allah da na taras anan, zan zo za a yi karatun Alkur'ani, za a baka kadan yi istighfari, kadan yi salatin Annabi domin karin samun kusanci ga Allah subhanahu wa ta'ala. To in Allah yadda ni kan a karan kaina da wasu makamantana wanda masu irin ɗabi'una haka, ina fata Allah ya sa na manta da wannan abu har abada. Ina fatan wannan rayuwa da na ɗaukan makaina a wannan wata ta Ramadana ta ɗaure.
To masu sauraro, a nan muka kawo ƙarshen shirinmu na yau, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aiki maɗauki da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Hanifa Kabir Isa da ta taya na gabatar da shirin, da kuma Daniel Brown wanda ya haɗa shirin, da ma injiniyanmu Mr. Nick, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.